أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم على نبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda yake kwantar da kadarawa sa da amincewa sa ya kawo mana lokaci mai albarka yammacin asabat 15 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara 1446 wanda ya zo daidai da 15 ga watan uku shekara 2025 miladiyar Isa da Maryam alaihi salam Alhamdulillah Allah ya kawo mana lokaci mai tarihin albarka kuma ya ba mu ikon zama domin ci gaba da karatu na Al-Qur'ani da muke gudanarwa a irin wannan lokaci a wannan masallaci namu mai albarka masallacin Ahlus Sunna karkashin kungiyar jama'ati Zalatul Bidya wa Iqamatus Sunna a wannan gari namu mai albarka garin Idas sharafata na karamar hukumar Idas Gadau a jihar Bauchi a tarayyar Najeriya Mana godiya ga Allah da ya ba mu ikon zama domin ci gaba. Muna cikin sura ta 15 wato suratul Hijr. Mun tsaya kan aya ta 88. Wanda yanzu insha Allah za mu tashi kan aya ta 89. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين
الله سبحانه وتعالى يا عمر شاء النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة متعنى مكة kuma safan ya isa sassan duniya gaba daya inni ana nazirun mubin ni mai gargadi ne gargadi kuma bayyananne akan lalle cewa na tsoratar da ku game da azaba da Allah ya tanada ga duwa da bai imani ba bai yarda da Allah ba bai dayanta Allah ba kama anzalna lil muqtasimina kamar yadda aka saukar da littafi da shari'a ga wayanda suka sassasu a wajen aikata barna ko kuma suka yi rantsuwa akan aikata barna wato wannan ma'aunin sa daya da kamar yadda a cikin suratul fusilat inda Allah ya ce anzartukum sa'ikata mithla sa'ikati adin wa samud ina muku gargadi da wata tsawa kata same ku kamar irin tsawar da samu adawa da samudawa malamai suka ce alkafi za'idatan kaftin nan wato ita wannan kaulatan kari ne ai anzarata kuma anzalna lil muqtasimin wato ina muku gargadi irin gargadin da aka saukar da shi ga wadancan mutane da suka karkasa kan barna wato sauran mutane al-muqtasimin akwai maganganu guda bakwai a kansu kuma kowanne iyayye ne. Magana ta farko, akwai manya-manyan malama guda biyu, da Muqatil da Farra'i. Daga ce waɗannan mutane al-muqtas mina 16 rajula, wato so mutum 16 ne. Ba'athahum Walid bin Mughira ayyam al-musim. Walid bin Mughira shine ya zabi waɗannan zarata mutane guda 16, sai ya kakkasa su a cikin garin Makka. Yace ku bi duk wata kusurwa, duk wata ƙofa, duk wata kafa da za ta shigo cikin garin Makka, to ku tare, ku kula da mutanen karkara da dukkan masu shigowa na sassa daban-daban. Ku bata shi, ku bada bagaken maganganu a kansa, wato yana nawa kan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Faktasamu a gaban Makkata, waɗannan mutane guda 16 sai suka kankasa ƙofofin shiga Makka, ƙwararo-ƙwararo, titi-titi, wa an ƙabiha wa fijajiha. Wanda suka tare ƙofofi, wanda suka tare titina, wanda za su shigo cikin gari zuwa Ka'aba. Ya kolo da liman salakaha, duk wanda zai shigo cikin gari daga mutanen karkara da sauran ma’aikata masu kawowa ziyara, to idan za ka shige su ce maka, to la taqtaturu bi hadhar kharij fi nayadun nubuwa, kada fa ka rudu da wannan wanda ya bayyana cikinmu ya fito yana dawar annabtaka, to kar ka yi yaudare ka, kar ka rudu da shi. Abin da ya sa muke faɗa ma wannan magana, saboda yana da kaifin baki, kuma ya iya magana, ya iya zance, to kar ka rudu da abin da zai faɗa maka. Fa innahu majnun, dan mahaukaci ne yana da tabin hankali. Waraba ma galu, sau da dama ma sukan ce wa mutane sahir, masihirci ne, ya ce masa misali, sai ce kun ga yana raba mata da miji, yana raba iyaye da ‘ya’yansu, yana raba aboki da aboki, kuma idan an rabu ba a sake haduwa in dai ba ka da kabuwa nan addinin ba. To kun ga da sihiri yake aiki, saboda haka matsafi ne. Waraba ma gani, wasu lokuta sau da dama sukan ce sha’ir, mawaƙi ne, ya iya azanci, ya iya zaurance, irin yadda mawaƙa suke da zaurance, to ya iya zaurance sosai, mawaƙi ne. Waraba ma gani, wasu lokuta kuma sau da dama sukan ce kahir, boka ne. Yawa, ku rabu da shi kawai, boka ne. To haka suke ta ɓata Annabi sallallahu alaihi wasallam da irin waɗannan miyagun kalamai. Amma Allah da ikonsa, duk wanda ya shigo in ya ci karo da Annabi sallallahu alaihi wasallam har suka ɗan tattauna, ko ya shaurare shi yana jawabi, ko yana karatun Alƙur'ani, to in Allah da in Allah taimake shi, bai san lokacin ma da yake musulunta ba. Yana kaga Abu Zara, ai kaga da ya shigo sai da aka bashi auduga ma aka ce toshe kunnensa, kar ma ya shaurare shi. To sai aka yi sa'a, ko yana shigowa nan inda Ka'aba take, sai ya ga ga wani mutum a tsaye yana furta kalamai, amma kunnensa baya ji tunda ya sa auduga ya toshe. Sai ce, kai, ni fa a garinmu mutum ne mai basira, kuma mutane na sun yadda ina iya tantance mai kyau da marar kyau, ina da hankali, ina da tunani, me zai hana na cire audugan nan na ji kalamansa? Ina ji gaskiya yake faɗa, tunda ina da tunanin da zan tantance na karɓi gaskiya, in ba gaskiya yake faɗa ba na fashi da kayansa. Sai sa hannu ya zare audugan nan, ma ya zare audugan, sai ya ji kalamai suna tashi, masu ban sha'awa na burgewa wanda ya sabawa azancin mawaka ya saba maganar bokaye ya saba magana ta hankali wannan magana ce ta ilimi ai bai san san da ya musulunta ba to haka irin wannan taran tsayi haka suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a nan maka wazan mul mukuta sunina an kira waɗannan mutane da wannan suna al muktasimin li annahum ibtasamu hadhihi turuq saboda sun kaskasa a hanyoyin shiga maka da mafita fa amatahum allahu sharra niyatan wa kanu nasabul walid bin mugira hakaman ala babul masjid a wannan lokaci an kaba walid bin mugira a matsayin kamar shine mai hukunci anan wato kofar shiga masallaci shine mai hukunci a kofa ta shiga masallacin kawo idan bako ya zo fa idza saluhu anan nabi sallallahu alaihi wa sallama idan suka tambaye shi game da annabi sallallahu alaihi wa sallama qala sadaka ulaika can sun fada masa wannan ya wannan ya biyo tonan kofa an ce mar mawukaci ne wanda ya biyo tonan kofa an ce masa boka ne wanda ya biyo tonan an ce masa menene mawaki ne to shi kuma yana tsaye a bakin kaba wanda duk wanda ya shigo nan cikin masallacin zai zo to za su same shi a tsaye shi ne alkali to mu fa zan da zamu shigo an ce wannan mutumin kaza ne sai ya ce gaskiya ka fada mu an ce mana fa shi kaza ne sai ya ce gaskiya ka fada mu to wannan shine dalilin da yasa aka ambace su da wannan suna al-mukhtasimina magana ta biyo imam Qatada ya ce hum qaumun min kuffar quraish wasu mutane ne daga cikin kafiran quraishawa a nan makka yake tasamu kitaballahi suka kasa littafin Allah faja'alu ba'dahu shi'ran wa ba'dahu sihran wa ba'dahu kahana wa ba'dahu asadir al-awwalina wato suka kakkasa alqur'ani wasu suka ce waka wasu suka ce sihiri wasu suka ce bokanti wasu suka ce me tatsuniya idan ta mutanen farko wannan shine yasa aka kira su al-mukhtasimina saboda sun kakkasa alqur'ani sun ba su azuzuwa daban-daban magana ta uku ibn abbas yace hum ahlul kitabi nan ana magana da yahudin nasara ne amanu bi ba'dihi wa kafaru bi ba'dihi saboda sun yi imani da sashi na littafin su sun kafirce mu sashi wa kadhalika qala ikrama hum ahlul kitabi haka na ikrama shi ma ce ahlul kitabi ne wa samu mukhtasimina an kira su da wannan suna mukhtasimin li'annahum kanu mustahzi'ina saboda suna yin izgili da alqur'ani wa yaqulu ba'dhum wa suna cewa a cikin su hadhihi suratul li wa hadhihi suratul laka wannan sura ta wace wannan sura kai kuma ta kace wannan sura ta wace wannan kuma ta kace to wannan shine dalilin da yasa Allah ya kira su al-mukhtasimina wanda suka kakkasa alqur'ani magana ta hudu magana ta biyar imamu Qatada yace kasamu kitabahu ahlul kitabu sun kasa littafin su kashi kashi fa farruquhu wa baddadu suka tarwatsa shi suka yi walle walle da shi wa harafuhu sannan kuma suka karkatar da ma'anonin sa shi yasa aka kira su da wannan suna yan ahlul kitabun ne kenan as-sadis magana ta shida zaid bin aslam yace al-murad qaumu salih ana nahu mutanen annabi salih ne alaihi salam yayin da suka yi ne ta kasamu alaqata lahi lokacin da suka yi rantsuwa ta alkawari za su kashe annabi salihu alaihi salam da mutanansa fa samu mukhtasimin shine Allah ya kira su masu rantsuwa kama kala ta'ala ta kasamu billahi la nubayyitannahu wa ahlahu a cikin suratul naml kenan asabi magana ta bakwai qala al-afshi qum qauman ibtasamu imanan tahalahu alaiha sune wanda suka yi rantsuwa suka rantse akai cewar kawai su kashe Salihu da nahin jama'a idan gari ya waye su ce allanfar su rantse cewar ban san labari ba ba so suka aikata ba wakila wasu malama suka ce innahum al-as bin wa'il wa utbatu wa shayba ibn rabi'ata wa abu jahl bin hisham wa abil bakri ibn rabi'a anan wasu malama suka ce a waɗannan mutane da aka kira su da wannan suna al-mubtasimin shine cikin su akwai amr bin wa'il al-as bin wa'il sannan akwai utba akwai shayba wanda yake dukkan su ya'yan rabi'a ne sannan akwai shugaban su abu jahl bin hisham sannan akwai abu bakri bin hisham akwai nadr bin haris akwai umayyah bin kalaf akwai mimba bin ajjaj zakarahul muwaridi kamar da imamul muwaridi ya ambata to ala ya halin da wadannan sune al-muqtasimin Allah madaukakin sarki ya la'ane su kuma musu alƙawarin azaba wanda wasu daga cikin su tun daga nan duniya suka fuskanci azaba yanda yawancin su an kashe su a yakin Badar na'am
allazina ja'alul qur'ana idin
allazina ja'alul qur'ana idin sune wanda suka sanya alqur'ani wato reshe reshe suka kakkasa shi kamar yadda muka ji a baya to daga dai sune amanu bi barin wa kafaru bi barin suka yi imani da sashi suka kafirce masashi ma'ana idan aya ta sauko idan ta zo daidai da ra'ayinsu da abin da suke so sai su ce to yanzu kan ya faɗi gaskiya yawa hesi ya dada wannan suka raba idan kuma ta zo da sabanin ra'ayinsu abinda ransu yake so ya saba masa to shikenan hesi kafirce maza su ce ba su yadda da wannan ba farraqu aqawiluhum fihi waj'aluhu kadhaban wa sihra don haka suka ƙaryata sashi na alqur'ani da maganganu irin nasu wani guri su ce ƙarya ne wani guri su ce sihiri ne wani guri su ce boka ne wani guri su ce waka ce a rutahun ai farkatahu suka rarraba alqur'ani suka bashi aji daban-daban na munanan maganganu na'am
wa rabbika lanas'alannahum ajma'in
akanni
amma kanu ya'malun
Allah ce fa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka lanas'alannahum ajma'in wallahi sai na tambaye su gaba daya alanas'alanna ha'ula'i allazina jara zikrihim wadana wanda ambatansu ya gudana kamar yadda muka ji Allah ce sai na tambaye su amma kanu ya'maluna kan abin da suka aikata na kafirci na'am
fasda'a bima tu'maru wa a'rid 'anil mushrikin
dawo mu shiga wannan aya bari mu dan tattauna akan wadannan hadisai guda hudu hadisin farko shine hadisi na 3839 hadisi ne dhaif amma ma'anarsa tana da kyau kuma Imam Tirmidhi ya kawo shi a cikin sunan nashi hadisi na 3126 cikin kitabun tafsir babu wa min suratul hijr min hadisi Anas bin Malik radiyallahu anhu yace wazir da ayyub sunanin Tirmidhi da Shaykh al-Albani in kana so ka ga takarijin sa to sai ka duba wato sunanin Tirmidhi na takarijin da Nasiruddin al-Albani yayi anan ya fito da shi da cikin hadisi masu rauni saboda wani mutum da ya takki yake cikin salsalar hadisi da to Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya karanta wannan aya fawar rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'maluna kala sai ce an qauli la ilaha illallah sai an tambayi kowa ma'anar wannan kalmar yayi aiki da ita ko bai aiki da ita ba musulmi za a tambaye shi mai imani mu'mini za a tambaye shi kirista za a tambaye shi bayahude za a tambaye shi kai sai gan wanda bai da addini ma sai an tambaye shi man rabbuka ya rage gare shi ya amsa ko yake amsawa akwai masaukin da ya dace da shi kala abu abdullahi ma'anahu indana an sadiki la ilaha illallah wa fa'iha za a tambaye shi gaskiyar wannan maganar yayi imani da ita kuma ya cika ta da sharudanta wazalika anna allah ta'ala zikira fi tanzilihi domin allah yayi bayani ga ayoyi da ya saukar al'amalu dole ayi aiki kamar yadda allah ce amma kanu ya'maluna sai an tambaye su akan abin da suka yi aiki akan la ilaha illallah ne ko kuma akan wani manufarsu ne kawai na san ransu saboda haka wannan kalma ba kalma ce ta wasa ba nan duniya ka ce la ilaha illallah to ka zai ka san ma'anarta kuma ka zai ka yi aiki da ita domin yusabbitu llahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa bil akhirah Allah yana tabbatar wa mu'mine masu imani ne ta wannan kalma ta la ilaha illallah kamar yadda ya tabbata gare su nan duniya to haka a lahira ma dole Allah zai tabbatar musu amma mu'mine masu imani saboda haka ba za ka zama mai imani ba sai ka san ma'anar kalmar kuma sannan ka kudirce ta sannan kuma ka yi aiki da ita Allah taimake mu hadisi na biyu hadisi ne wanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce man qala la ilaha illallah mukhlisa da kalal janna kun ga wannan hadisi a wannan tafsiri shi ne hadisi na 3840 imamu tabarani shi ya kawo shi a cikin mu'ajjamal awsadi juz'i na biyu lamba ta 1257 hadisin zaid bin arqam qala al-haytham yake cewa kamar ka a cikin majma'ul zawaid juz'i na 1 lamba na 18 wa fi isnadihi muhammad bin abdurrahman bin gazwana wa huwa wadda'ir wa ma sadarahu faqat wa huwa man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhal aljanna wannan hadisi abinda ya sa malamai suka danyi batun raunin shi kadan saboda muhammad bin abdurrahman bin gazwa shi mutun ne wanda ya kaurin suna wato a wajen ƙari na magana ko kuma ragi na magana to kun san kuma su malaman hadisi mutum 30 ya zaman so su suka ruwaito hadisi a cikin mutum 30 din nan an wane mutum 29 kowannen su ingantattu ne ba su da matsala amma ɗaya yana da matsala tak to ta dalilin wannan guda ɗayan za a ce da'if wanga ai ba hadisin ne raunauna ba ina ba ta mun fahimta dan kana ce hadisi ne da'ifi shi kina ka dauka gwada gwada ma ƙarya ake wa manzon Allah ko kaza ko annabi bai fada ba ko bai aikata ba ba haka yake nufi ba ta dalilin mutum da yake tak ko mun yawa rijalul hadisi din to sai a dan raunana shi ana so mutum 30 din nan gaba da baya ya zama na dukkan su ba wanda yake da tsofani a cikin su wada kuna shauraron malamai kun sha jin tarihin wani bawan Allah daga cikin malamanmu ya je karban wani hadisi a gurin wani malami daidai lokacin da ya isa gidan malamin malamin yana daura dabbobinsa sun dawo daga kiwo to akwai irin agaran nan kaza an ce agare sai mai sanda ba ta kamuwa da daidai rai to sai mata yaki meme akwai abin da ake ce mishi yaki meme wato shi ne sai ka dauki kwariya babu komai a ciki baka sa komai ba yake da hefe yaudari wannan akuya ko tinkiya din kana mika mu da sai tsammani kana haka kai ka dan daga haka nan shike nan ta zo sai ka kama ta to iya wannan yayi kuma malami ne na kaiwa taro bayan ya daure suka gaisa ya ce akramakallahu me a cikin kwariyar nan sai ce a dan dabara ne mata saboda an kama ta ya ce to kuma gashi yana son hadisi saboda duk malaman da ya zaga yana da labarin hadisin amma kuma babu hadisin a gurin su sai a gurin sa dole ya tsaya ya karba yi wannan karatu amma me ya faru da ya zo rubutun sa sai ya sa da'if saboda a gurin malam wani ya karbe shi tunanin sa shine idan har zai yaudare dabba to zai iya yaudarar mutum ka gane Hausa Aramu in dai har zai yaudare dabba da ba ta da hankali da tunani to zai iya yaudarar mutum mai hankali da tunani shi yasa kawai dalilin da yasa kawai ce ra'if ai ka ga hadisin marufi ne sananne ne amma tunda ga gurin wanda ya karba kuma ga abin da ya nuna masa to da'if alal misali kai malami ne mahaddaci na hadisi ɗaliban ilimi ya zo gurinka zai karba hadisi a gurinka sai ya ganka a gefen titi ka baza riga ka tsugunna fitsari to ya tayi duk karatun da ya gurinka duk hadisin da ya karba gurinka zai raura da su me yasa saboda kana aikata abin da yake taba kima da daraja ina ba ta mun fahimta to so malaman hadisi suna da tsauri ne sosai suna da tsauri don haka idan ka zance wannan hadisi ne mai rauni to ba wai launin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ne ba yawa bazala sallallahu alaihi wasallam ce man qala la ilaha illallah mukulisa da kalan janna ina maimaita wannan kalma saboda ita ce kashin bayan tauhidi ikhlas in kullum zaka ce la ilaha illallah sau miliyan amma ba mukulisan kake ba kana iya tanfi kana iya dakan haƙin Allah ka mika wani Allah abinda ba mai yinsa sai Allah to baka zama mukulisan ba dan haka wannan la ilaha illallah ba za ta amfane ka mun bayan da go barata amfane ka ba sanda ake bukatar ta yi amfanin ta barata amfane ka ba dan babu ikhlas daga duk wanda yake la ilaha illallah zuciyarsa ta kudurce harkansa ya furta yayi imani da ita yayi aiki da ita to manzo Allah ce da kalan janna wannan ya shige aljanna kila ya rasulullah sai sahabbai suka ce ya rasulullah wa ma ikhlasiha menene ikhlasin ta ita la ilaha illallah kala sai yace an tahajjuzahu an maharimillah la ilaha illallah ta tsare shi daga abin da Allah ya haramta saboda kana la ilaha illallah kana sata kana la ilaha illallah kana zina kana la ilaha illallah kana ƙarya kana la ilaha illallah kana cin amana kana la ilaha illallah kana aikata sabo abinda Allah ya haramta to la ilaha illallah ba za ta amfane ka ba dan baka yi la ilaha illallah ba ne to kun ga tauhidi yana da wahala jama'a ko yana da wahala wallahi yana da wahala yawa tauhidi yana da wahala musulmai nawa ne yau suke cikin sabon Allah iri daban-daban wanda Allah ya haramta Zaid bin Arqam yace Manzo sallallahu alaihi wasallam yana faɗa musu inna Allah hida ilayya Allah ya tiya ni ahadan min ummati bi la ilaha illallah la yakaladu biha shay'an illa wajaba lahu aljanna qala ya rasulullah wa man ladhi yakaladu bi la ilaha illallah qala hirsan ala dunya wa jam'an laha wa man allaha yaqulu ra qawl al-anbiya وَيَعْمَلُونَ أَعْمَالَ الْجَبَّارِ كِرْكَاشِ kunga kamar yanzu nan manzon Allah yake rayuwa a Najeriya kamar yanzu yake rayuwa a Najeriya Abuja wala arama kamar yanzu nan manzon Allah yana nan raye a Najeriya a Bauchi state kuma Bauchi ma ta arewa yace inna allaha ahida ilayya allah ya mun alkawari Allah ya mun alƙawari Allah ya atiya ni ahadan min ummati bila ilaha illallah daya daga cikin al'ummata baya zuwa da la ilaha illallah la yakaladu biha shay'an bai cudanya ta da komai ba illa wajaballahul jannata aljannata wajaba gare shi ma'ana duk daya daga cikin al'ummata Allah ya mun wannan alƙawari kun san ko Allah baya saba alƙawari ko to Allah yau manzon Allah alƙawari a wannan al'umma duk wanda yaje da la ilaha illallah la yakaladu biha shay'an bai cudanya ta da komai ba illa wajaballahul janna aljannata wajaba gare shi aljannata wajaba gare shi qalu ya rasulullah zuba suka ce ya rasulullah wa man ladhi yakaladu bila ilaha illallah menene abinda ake cudanya shi da la ilaha illallah ya dusa she ta ya rusa ta kala sai annabi yace hirsan ala dunya kwadayin duniya yawancin galibi duk wanda zai je gurin boka to kwadayin duniya ne al'amari ne na duniya duk wanda zai je gurin wani shirgegen malamin tsoko to al'amari ne da ya shafi duniya ko ba haka bane dan Allah ku fada mu kuma ku amsa wannan tambaya me neman lahira in dai lahira yake nema dala gurin wa zai je makaranta zai je yake karatu ba gurin boka ba ba gurin malamin tsubbu ba duk wanda ka ganshi a gurin malamin tsubbu to harka ce ta duniya duk wanda ka ganshi a gurin boka harka ce ta duniya dazu nan wani wannan dan gana nan da yake Najeriya yake birnin Kano sai ya turo mun abinan din sa na neman furan sai kenan sai na captain din sa mun yi wannan kenan bayan sallar azhar kafin la'asar yanzu bayan shan ruwa na yi sallar isha na je yake nan da na hau sai na ga ya turo mun sako na gaisuwa da barka da shan ruwa da kuma jin dadin sa da yayi da na asabta na samu tsayin firin to sannan kuma sai ya manta ya ce war kana son kudi kana so kai kudi na'am idan ina so nayi kudi to ga lambar wayan sa ko ko mu hadu da shi to mallam zaki kasa dan gane ne yazo ya jaffo a Kano suka bashi mali shirgegen arne billahi lazu sai shirgegen arne ne matsafi to abun da kai ce fa wajen shekarar sa biya Najeriya shi aikin sa kawai aikin buga kudi yake gwamnati ta sani manyan Kano sun sani sarakunan su sun sani amma sun bashi yana cin kasuwar sa kawai wani zai yi wata yin wani na so na yi kudi akwai wanda ba a son ya yi kudi to amma kuma ta wata hanya kuma shi dan mahaukacin ina ne haka kawai zai dabi kudi ya bani haka sidda a dan Allah fa kai tunani ba yanzu yadda nake nan na ce ba na da bukatar kudi to amma shi dan mahaukacin ina ne zai dabi kudin sa ya bani haka sidda idan zan biya shi ne to dan me to abinda zan bashi ne amfani da kaya na mana da wannan mutane ba sa ganewa kenan ka je ka bada kudi ai maka kudi idan na alkali ka kawo mana kalan dan huwan naya ya karbi kudin ka akan zai ma kudi kuma biya ki wallahi kai zan daure ta mau kai zan daure dan ka bishi sata kuma ka bishi hauka da rashin hankali Allah sawaka to kaga duk wanda zai sa duniya a gaba ta hanyoyi daban-daban irin waɗannan to kaga ya rusa la ilaha illallah manje daya nabiyo wa jam'a laha da kuma tara dukiyar in aka tara sai a kitira haƙin Allah a ciki sai a kitira haƙin Allah saboda ba a tunanin ba a son ta kare sannan wa man allaha ga kuma rowa ga fadayin tarawa ga kuma rowa yace to idan irin wadannan ka same su yaquluna qaulal anbiya za su danga fadan magana irin ta annabawa wa ya'maluna amalan jabbabirata aikin su kuma aiki dai na masu tsaurin kai da suke azzalibai ma'ana kafirai arna ko ya hakuri abinda ya sa wani ma na sauna na dan sona makarama ban ji so ba wallahi wata hira nake shaurare da wani saurayi dan kimanin shekara 28 shi ma ya je gurin wani matsafi an tsafa shi dan yayi kudi shi hanya da zai kawai arama yana shi zan ka zai in ya cije ka shi ke na kawai bukata ta biya saboda haka ya cije wata ya budurwa har gurare 11 to abinda ake arta-arta go da shi shine ai bata mutu ba shi ga dara sa kawai bata mutu ba ai shi kuma ana tuhumar sa da ya shiga harka ta tsafi yana lagarta mutane shi kuma yana ikirarin bai yi laifi ba tunda dai bata mutu ba kuma ita ma ta ji zafi ta cije shi wallahi shauraran su da kallon su dana shine dan kawar dan makaraka dan shekara 28 a arewacin Najeriya daga ɗaya cikin garurukan Allah tsawata to ku yi hatara har garkuwar nayin tana nan da yawa kuma suna kakkamawa duk wanda yake da kwaɗayi wala za su zarge shi ba ƙaramin zarga ba Allah tsawata ana su bin mari ya rawaito wani hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la ilaha illallah tamna'u al-ibada min sukudillahi ma lam yusiru safqata dunyahu ala dinihi la ilaha illallah tana kara bayan Allah daga fushin Allah in dai kuka rike la ilaha illallah to tana kare bayi daga fushin Allah amma sharadin malam yusru safqata dunyahum ala dinika matakar ba su zabi duniyar su tafi sun fifita ta kan lahirar su ba to matsala shi ne kaga ba dan ba dan ba da sai mu ce matasan dari kunnan sun bar ma baya me zuke gadara da shi abu biyu la ilaha illallah da salatin annabi ba da shi suke kuri ba duk wanda zai ma tayin dariƙa zai ce maka abinda ake yi shine zikirin Allah da salatin annabi kuma a zahirance shi din ne kash to amma kuma ƙarya ne sai ka shiga tukuna zaka ga bododon da yake saboda gini suke suna rusawa kaga shirgegen dattijo mala ga tsayi ga kauri ga babban riga ga malamalin ga alkyabba ga tarbi ga abaya ga kandiri amma sai ce na rantse da Allah annabi Allah ne Allah annabi ne to wace magana za a dauka to manufar guda daya shine in ya tafi kuma sai ya kawo dalilin da yasa ya faɗi wannan magana me dalilin shine shehu ma Allah ne shi ma Allah ne dan da mashi yasa ya fara daga kan annabi ya zuba kan Allah ya dawo daga kan Allah ya dawo kan annabi sannan tukunne shiga ga shi na abin da yake ta gudanuwa ke amma ba da wannan surkullan nasu ba wallahi to da sun tura mana zo yawa sun tura mana zo malala ce fa iza asaru safqata dunyahu maladini idan suka zabi faɗaɗuwar duniyarsu akan addinin su sun makalu la ilaha illallah sannan suka ce la ilaha illallah ruddat alaihim to la ilaha illallah ku za a maida musu da kansu ba a bukatar ta da haka duk wanda yace la ilaha illallah to ya tsaya la ilaha illallah ba ruwansa da surkulle ba ruwansa da surkulle to za ka ga mutum la ilaha illallah ku tarbaka an ha mota za ta buka suwa musamman masu bin kasuwannin kauye sai an sallami direba direba ya yi ki ya sa giya ya tashi an ba da tafiya ce wait 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 direba wait menene wallahi mantuwa ne to kai baraka muhimmin al'amari ne wallahi mantuwa ne sai kai diro akan mota lokacin akwai rukura dip 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 ya je ya dawo yana zuwa sai ya fito muku da wata yar karamar laya marar hanci maganin kasuwansa ya manta ce to kai da saboda wannan ai in ba wannan ba kasuwa yana da gani da Allah laya ce za ta bashi riba da tiniki ko Allah laya ne kage ya rusa la ilaha illallah kenan fa to haka rayuwa take fada a zamanin jahiliya komai da ka sani da akwai layin ko gurunsa ko kajarsa ko kambunsa duk wanda ya ratiya rayuwarsa irin waɗannan abubuwa to ba shi ba la ilaha illallah manzan Allah ce ko sun ce irin wannan ko sun ce la ilaha illallah ruddat alaihim za a maida musu da kayansu Allah da kansa zai ce kazzabtum ƙarya kuke yi ko ke ƙarya to irin waɗannan in dai har ba su tuba ba suka je ga lahira a haka nan wala yukallimuhum Allahu yawmal qiyama Allah ba zai magana da su ba ranar kiyama sam sam Allah ba zai shaurare su ba sannan idan muka duba suratul mudaffifin irin waɗannan Allah ce innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubuna wallahi ranar kiyama za a tsare su ne sam sam ba za su ga Allah ba lokacin da bayin Allah na kwarai masu la ilaha illallah suke ganin Allah to su waɗannan ba za su ga Allah ba ruwan Allah da su wallah malaman suka ce alkiyamatu muwadin fa mawdin yakunu fihi su'alun wa kalamu wa mawdin la yakunu zalika fihi ita alkiyama guri guri ne akwai gurin da mutum zai samu magana cikin sa akwai gurin da baka saka yi magana ba ko an tambaye ka sai dai kai shiru babu zancen magana na aya ta
فَاسْتَعَ بِمَا تُعْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ
الله ce fasda bi ba tumar kai dai kai aiki da abinda kuka umarce ka abinda aka ce kai kai abinda aka ce kabari kabari wa a'rida 'anil mushrikiina kuma ka kawar da kai daga mushrikai kar ka damu da abinda suke yi wannan aya wato kafin umarni da yake ne kafin umarni da yake ne saboda kai aya ta gobe ta shafe ta Allah ce inna ka bayyana kal mustahzibina muna isan maka muna kare ka daga dukkan wato masu izgilanci na
allazina yaj'aluna ma'allahi ilahan akar فسوف يعلمون
سوى لين المستهزئين الله تعالى الذين يجعلون مع الله إلها آخر سوني وند سكي سنيا وتارد الله أخي ون الله ندبا جاء الله مهلتي جاء كم ون الله سندبا تو عندي بس توبا فسوف يعلمون السندات السنة نعم
ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون
الله تي ولقد نعلم حقيقة من سن الله تي إنا سن أنك يضيق صدرك كي جنك ينا كنشي زوت يارك تنا كنشتا بما يقولون بس عبنا سكي فدينا كافرشي نعم
فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين
الله تيك يا أخوي فسبح بحمد ربك kayi ta tasbihi da tahmidi ga ubangijinka wa kun min as-sajidina kuma kasance daga masu sujada kayi ta sallah kayi ta sallah wanda annabi sallallahu alaihi wasallama an umarce shi da tasbihi da tahmidi da kuma yawanta sujada to idan annabi za masa wannan umarni ni da kai kuma yaya muke a cikin wannan aya akwai masaloli guda biyu masala ta farko shine fasabihi ai fafza ila salati ka zabura zuwa ga sallah wa iya gaya da tasbihi domin sallah da ce kaiwa makura ga yin tasbihi wani hayata taqdisin wanda ita ce ta kai na kaya a wajen tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala sannan wa kum min as-sajidin hi yafassar wannan da walaki fa'a ana gafil qurbi fi salati halus sujudi babu shakka ko kokonto lalle duk mutum da yake cikin sujuda to ya fi kowanne lokaci kusaci da Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi mafi kusacin bawa ga ubangijinsa wa huwa sajidin lokacin sujada fa akala sud-du'a don haka ku tsarkake addu'a a lokacin da muke cikin sujada lokacin da mutum yake cikin sujudarsa to a wannan lokacin ya fi kowanne bawa kusaci da Allah subhanahu wa ta'ala to lokaci ne kuma na bukata don haka sai ka tsarkake addu'a ka roki Allah bukatunka musamman lahira musamman gafara musamman abubuwan da suke damunka a yanzu wala zalika kasar sujudi bi zikri don haka aka ke banci sujuda da ambato mas'ala ta biyu ibn arab ya ce zanna ba'dun nas an al murad bil amri kunan a sujudi nafsu wasu malamai suna ganin ko sashi malamai suna ganin cewa umarni da sujuda aka yi anna to shine sujuda din kansa fara hazal mawdi ala sujudi fil qur'an don haka suke ganin a wannan guri ana magana ne akan sujuda dake cikin alqur'ani wa kada shahadatul imam bi mihrabi zakariya min al-baytul muqaddas qaharahu Allah saka ce babu shakka limamai da dama sun shaida musamman a mihrab na annabi zakariya alaihi salam a lokacin da yake sallah baytul muqaddas Allah ya tsarkake masa aiki yasjudu fi hadhal mawdi' yayi sujada a wannan mahalli wa sajadta ma'ahu fiha dabbobin da suka yi sujada ciki walam yarahu jamaahirul ulama sai dai jamaahir na malamai su basu ga wannan ba to amma lokacin da bawa yake cikin sujada a lokacin akwai bukatar ya roki ubangijinsa ya roki bukatarsa a gurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah na amsa masa kuma take zai ga ainihin biyan bukatarsa sai Allah ya ce wa abudu rabbaka kai bauta ma ubangijinka ka bauta ma ubangijinka hatta ya ji kal yaqini har mutuwa ta zo ma al yaqin al maut lokacin to alhamdulillah mun kammala da wannan sura kuma lokaci yayi in Allah ya kai mu zama na gaba ya ba mu iko to insha Allah mu sai mu ga sabuwar sura wato suratul nahl abinda muka karanta daidai Allah ka ba mu ladan sa ka ba mu iko aiki da shi abinda muka yi kuskure da tantaban harshe ubangiji Allah ya yi mana salamu alaikum.